sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka na ci gaba da yi wa Rasha gargadin kada ta kuskura ta yi amfani da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Yayin da Rasha ta baiwa tsohon dan kwantiragin Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama dan kasa. Sannan za ku ji cewa Iran ta sanar da kan masu zanga-zanga 1200 yayin da boran da ake yi a kasar ya shiga dare na 10.
To Allah ya kyauta kan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa masana sun alakanta rashin kula da tsaftar muhalli a matsayin musabbabin rashin samun ingantaccen lafiyar al'umma.
Mahukunta ba su ka so a ci a kunki mutum a hukunta shi ba domin aiki duba gari an kace ka ga laifi zaka bada abin da muke kira abiti man notice kati na gargadi in mutum bai yi ba to kotu za ta kai shi
haka kuma za ku ji cewa rashin tsaro ya haddasa rufe makarantu a gundumar Baku da ke kasar Ghana
wanda aka tara tarzoma a cikin gari in ta gan yanda mata da maza suke guduwa suna barin kasuwa ma ina ga yara wanda suke je suku ko kuwa makarantu
sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakko zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta fadawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya fada yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga kasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamun akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da suke yi da Ukraine wanda aka kwashe wata 7 ana gwabzawa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a ranar Litinin cewa tuna har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin kasar. Sai dai Rasha na fuskantar kalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su. A halin da ake ciki, shugaban Rasha a ranar Litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantiragin nan na Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Snowden shi ne jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati, ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri sannan ya tsere daga Amurka. Ɗan shekaru 39. Snowden ya kasance cikin wasu 'yan kasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa, ko da yake ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013, Rasha ta ba Snowden mafaka, kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. Tun dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mayarwa da Snowden martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta Rasha, inda ta mai shaguban cewa Rasha ta ba shi shaidar ne don ta tura shi fagen yaƙi. Sai dai lauyansa Anatoly Kucherena ya ce Snowden ba zai kasance cikin mutum 300 da aka kira don su fito fagen yaƙi ba. Hukumomin Iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga 1200 a ci gaba da daƙile boran da ake yi wanda ya shiga dare na 10. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurɗawa mai suna Mahsa Amini, yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da ba su dace ba, inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ka'ida ba. Akalla mutum 41 wannan zanga-zanga ta yi sanadiyar mutuwarsu, yayin da hukumomin Iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar. Tuni dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta Iran da ƙasashen yammacin duniya, abin da ya kai ga har Jamus ta gayyaci jakadan Iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima. A kuma daidai lokacin da ita ma Iran ɗin ta kira jakadun Burtaniya da ƙasar Norway don kalubalantar su kan yadda kafafen yaɗa labaran ƙasashensu suke ba da rahoton boran. Wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta Iran ta gani cikin shekaru 3, lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsar ruwa da harbar sashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da su kuma suke jifansu da duwatsu tare da kona motocin ƴan sanda da gine-ginen gwamnati. Labaran na zuwa muku dai daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda manasana ke ci gaba da ta'allaka rashin ƙarfafa ayyukan jami'an kula da tsaftar muhalli da abin da ke ci gaba da yin barazana ga samun kyakkyawan muhalli da kuma ingantacciyar lafiyar al'umma. Kula da tsaftar muhalli dai muhimmin abu ne wajen kare lafiya da kuma rayuka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
A Najeriya an jima ana samun rashin rayukan jama'a da dama sanadiyar rashin kula da tsafta, kama daga tsaftar abinci ko tsaftar muhalli. Kamar yadda ba da jimawa ba aka samu a jihar Sokoto, inda mutane bakwai dangi daya suka mutu sanadiyar cin wani abinci. Ko bayan mutuwar mutane da yawa sanadiyar cin abinci mara tsafta, an sha samun barkewar cututtukan da ke kisan jama'a waɗanda ba su rasa nasaba da rashin tsaftar muhalli. Irin waɗannan matsalolin a cewar masana tsaftar muhalli da ake kira duba gari da ana ƙarfafa lamuran su da ana iya kauce musu. Aminu Liman Ilela masani ne akan tsaftar muhalli kuma mataimakin shugaban ƙungiyar jami'an kula da tsaftar muhalli a Najeriya mai kula da yankin Arewa maso yamma.
Mahukunta ba su kasu a ci abinci mu sun hukunta shi ba domin aiki duba gari in kace kage laifi zaka bada abin da muka kira abatement notice kati na gargadi in mutum bai yi ba to kotu za ta kai shi dan laifin nan akwai shi rubuce a cikin public health law wanda chapter 109 akwai da kuma dokokin da ta jaha ta yi akan sanitation in aka kai ka kuma kotun nan to cikin yuna ko dai a cika tara ko abin ko kuma a hada ma gaba ɗaya abin na uku kuma kasance mu aikatan duba gari nan sun yi karamci ba akan su ba wasu sun aje aiki wasu sun yi ritaya wasu sun rasu amma ba a kai wasu za su zuwa su dawo kin waɗannan da aka doka ba kuma suna graduation suna karewa a makarantun nan amma ba su samu suka shigo ba kamar yadda ƴan uwan su da nasu likitoci suke.
Kula da tsaftar muhalli dai yana daga cikin muradun ƙarni da ƙasashen duniya musamman ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya ke fafatukar ganin an samu cimma.
Muna da muradun ƙarni kusan guda 17 daga cikin 17 din nan guda 7 duka sun ta'allaka da aikin da mutanen dubu gari za su yi domin ganin an cimma waɗannan. Ana samun tsaftar muhalli ne idan ya kasance abubuwan da muka amfani da su wanda dan adam ya rayuwa zai zuwa cikin tsafta ma'ana ya kasance akwai iska da muka shaka na kware ruwan da muka sha na kware muhallin da muke zama na kware da sauransu kan ji ba su ayoyin cuta ko ƙwayoyin da su sa wani rashin lafiya.
Masana lamuran muhalli dai yana ta'allaka matsalolin da ake samu da ke yin illa ga muhalli akan rashin kulawar mahukunta duk da yake suna cewa suna kokari wajen kula da kare muhalli. Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masani ne akan kare muhalli a Najeriya.
Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba, shi yasa duk muka waye gari cikin wannan halin. Amma maimakon gwamnati ta tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yanda ya cancanta, ai ba ta yi ba, sai dai ta zo ta yi kuskurima. Sai hukuma ta ci gaba da ilmantar da su su san illolin abubuwan da suke yi ma muhalli.
Matsalolin gurɓacewar muhalli dai na ci gaba da yin barazana ga rayukan da ke bisa doron ƙasa, abinda ƙasashen duniya ke ta fafutukar ganin an samu mafita ga lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kafin yada labaran Somalia ta ce dakarun kasar sun fitattaki mayakan Al-Shabab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar kasar. A wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin kasar. A yan makonnin nan da suka gabata ne wata kungiyar mayakan sa kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da harare a yankin Hiran, abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabab. Wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaida suka kai wani sansanin horar da dakarun kasar, inda suka kashe soja ɗaya tare da jikata wasu shida. Wata kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Kungiyar wacce ake kira OECD a takaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaki ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya. Cikin rahoton da ta fitar, kungiyar ta ce an danga farfadowar harkokin kasuwanci bayan da kasashen duniya suka sassauta matakan yaki da cutar COVID-19. Amma duk da haka, bunƙasar tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara, sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasar sa za ta tsaya da kashi 2.2.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar shugabannin makarantun boko ta gundumar Baku ta yi kira ga hukumar ilimi ta kasar Ghana GES da ta rufe makarantun boko sakamakon rikicin sarautar aka jima ana fama da shi a yankin. Ga wakilin mu daga Ghana Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani.
Wannan ya biyo bayan dokar hana zirga-zirgar babur din a daidaita sahu da aka fi sani da yalo-yalo hanyar sufurin gama gari a yankin da hukumar tsaron yankin sama maso gabas ko Rexic a takaice ta Gindaya domin ƙara matakin inganta tsaro. A wata wasiƙa mai dauke da sa hannun shugaban karamar hukumar Abu Guribusiya zuwa ga daraktan ilimi na gundumar ta ce mambobin kungiyar na bakin cikin kalubalen tsaro da ake samu a yankin. Wasiƙar ta ƙara da cewa saboda rashin tsaro da kuma hana babura masu taya uku a muna roko da a rufe makarantun boko a gundumar har sai an samu ci gaba a harkar tsaro. Babu tabbacin kare ran ɗaliban makarantu da malaman su sakamakon sake barkewar rikici da aka samu a yankin. Sheikh Musa Bagaya, limamin masallacin Azhariya ne da ke cikin Bako, ya amince da wannan kira da majalisar shugabannin makarantu ta yi kamar yadda ya sanar da ni a wayar tarho.
Yanda lamari ke tafiya a kulle schools da makarantu ya fi alkhairi saboda ranar da ba a sa tsammani za a buga bindigogi ba, ranar ne ake buga bindiga. In aka buga bindiga kuma yara suna asuku makarantu, dole ake tada su ana faman yanda za a yi su shiga gidajensu. Saboda haka zuwan yara suku a cikin Bako babu kwanciyar hankali, sa'annan ma masu karantar da su ma da kansu ma babu kwanciyar hankali a gare su. Kashin gaskiya ne, hakika babu zaman lafiya a cikin garin Bako. Dan da aka tada tarzoma a cikin gari, in ka gan yanda mata da maza suke guduwa suna barin suwa ma ina ga yara wayanda suke je su ko kuwa makarantu.
Masani akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Irbal Ibrahim yace duk da cewa gwamnati ta kawo wasu matakan tsaro amma ya kamata ta ƙara.
To indai manyan sukurai da suke secondary idan ma wuri yayi wuri da suke su sheka, to yaran fasali uku ko biyu ko daya ko mai shima na kin daga kan ne shi be gudu. Ko da yake kuma ita gwamnati ta fito da wasu matakun da ta ajiye wanga lokaci cewa a daidaita kakan da ake amfani da shi a daina a hana mutane amfani da babur saboda irin da kukan da wasu ke yi da babur. Amma ya kamata hukuma ta ajiye kafin kasa lamarin Bako da BCB karewa. An zuba sojoji wurin, an samu mutane an shiga a yi a yi fasanta magana har wa yau. Kuma da yake yanzu a Burkina matsalan da ake samu na lamarin tsaro a Bako kuma ya kasance a arewacin Ghana, ina ga makamai na yawan shigowa wannan karkara. To shi ya kamata gwamnati ta zari damsi a kawo wasu matakun da za a yi a yi amfani da su a yi a magance wannan matsala.
Shin idan an rufe makarantun boko ta ya zai shafi al'ummar Bako? Tambayar da na yi wa mai shari'a akan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu kenan.
Gaskiya abu ne da zai kara kawo ci baya kuma zai kawo damuwa, saboda yau malaman duka na barin wurin suna komawa a jihar daban. Damuwan da ke ciki duka ne za a waye gari, ba za a samu wanda za su karantar da su ba, kuma wasu kuma za su yi tsoron tsara kansu. Mutum bazin ba da nasuwa ba, ba za ya karantar da taliban ba. Yau muna maganan Ghana zana wasi. In Allah ya so ya yadda watan ganda za a shiga watan Oktoba, wanda on the 17th zuwa 22nd za a yi BEC. Waɗanga talibai Ghana duka common exams za a zana. Yasa a maida hankali a duba yanda za a yi a samu zaman lafiya domin ilimi kuma ya bunƙasa.
Sai dai a wani jawabi mai dauke da sa hannun sakataren wata kungiyar gargajiyar Kugau dake Bako, Mr. Mumunu Hussein Azonko, ta ce keke mai kafa uku ya kasance hanyar samun kudin shiga ga matasan yankin. Domin haka suna kira ga hukumar tsaro ta Rexic da ta janye hukuncin hana su aiki da ta yi, za su bi duk dokar da aka gindaya musu. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullahi Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilo 35:30 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo don sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. A nan Washington DC agonmu na cewa karfe 1:15 na dare. Idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 na wannan safiyar za a ji
Masu sauraro assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar.
Sai ta shiga daki haka to sai ya bita. To kafin a shiga ya riga da ya cakcaka mata. Mun ganta dai a kwance irin tana kakari haka irin tana yin sama-sama haka. Ana cewa dan China ya yanka ummita. Ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka dada shi na.
Lalle lalle ai bincike a tabbatarin an gama bincike shari'a ta hukunci akan sa wanda ya dace da shi
da sun kai rahoto dole immigration za su dauki mataki da ma nan bai faru
shirin wannan makon zai haska fitilar sa ne akan batun kisan gillar da wani dan kasar China yayi wa wata matashiya a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari a dakace mu
fitina barci da jama'a da fita Allah wa daren mai tado ta
To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Dan wani, dan wani, mai ƴan ga, dan wani, dan wani, ka gado ni. Wannan wasi ya shiki da. Yo kai, yo yo wasi ya shiki.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a sabon shirin tsaka mai wuya yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin nadin sabon sarkin katsinar maradi a jamhuriyar Niger a wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maradi din wato Zakalo Umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnan maradi din Abubakar Shehu yake takawa wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece-kuce da ya janyo wannan jikiri na nada sabon sarkin katsinar maradi din muna tare da masu muhawara din guda biyu wato Basir Hamisu Dan Badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki Alizaki da kuma Muhammadu Lawali dan kusu dan kudozu mai wakiltar masarautar Katsinawa Mansur Sani dai ne wakilin mu na Chamaradi shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi
na'am kuma in shawo dan uwa na mu zanna saboda ni wai sarauta an aka yita ai ba dan ne aka ma ba dan saboda jagorancin al'umma mu da muke so har sai wagga sarauta muke madanta in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba fasa kan talaka Allah ka ba wanda duk zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙin al'umma
shine zaman jagorancin da aka zo wanga jagorancin dan Allah ka zaman sarki ne na gari abu da talaka ke yi Allah ya mu zabi na alheri ba mu ce ga wani ba ba dan wani kowa ne Allah ba mu nagari ko zai za mu gudu wani
kowa ne wanda suke yin gado ba dan wani ba dan wani mai ƴan gado dan wani dan wani ka gado ni wanda wasi ya shiki da yo kai yo wanda wasi ya shiki ya zo ya mu ba sai mu ba
azamna azamna
sarki 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 mu ya mu sarki
azamna 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 azamna
ko da kuma wani abu ne
to energy duka ka zama da kuwa mai duk hankali ne
ina ni hankalin mu gare ka yake
yawa
yanzu kai malam Basiru
yawa
sai ku ce wai a wai uban mutun ya buga tambari yayi sarauta ya gada yanzu baka san ba akwai jandarma baka san akwai police ba baka san akwai
sarauta gargajiya ba
saurara kashi
sarauta gargajiya ce
wani
wani abu mula kan jandarma
eh ai sai ka bar ni innan magana ta fado sai kashi yanzu an aka zo aka ce mu kawo ta kujerun takardun mu na takara in ba nan da aka ma aka cuce mu ba cutan ma aka
cuce ku
eh wancan gwamna wanda ya tashi zakar Umaru ya cuce mu ya cuce ka tsina
cutan mu ne muku
to shi ya san da mu ga yawan mu ba za mu ci mu mai da su galadima ba rukun gwada
galadima mai
rukun gwada eh kudurin da muka yi tunda aka aza
ne sa kuke zargin da
eh saboda aka su suka yi wannan aika aika ka gane ko muka yi takarda tun fara ka san abin da nasara yace in kai kirki tsare to dan ka ga mun yi wannan an gama tare da su kuma a ce kai ashe ba mutanen kirki bane yayin aka yi suka ce ba sayar su kuma ga su sun jawo su ka gane ko sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka aza takara a kira ɗan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rukun kwaya kawa belko haka yi mun muka ba da galadima to wanda zakar Umaru bai yi ba
wancan gwamnati ne wancan lokaci
wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo yace magalaji aka aika ana kiran galadi ma sai yace da sarki buzu ya rusu wane ne yayi rubon ƙwarya sai yace shi sai yace kana da takardar yace ita kawo ta yaje ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga kaida ta doka
ba ku kallon galadi ma matsayin sarki mai rubon ƙwarya
a yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ta tana mana ya hada ma dalilin da yasa
ne dalilin
dalilin da yasa mun dauki kohi muka je muka iski wanga sabon gwamnati wanda aka kawo mangalar season sai yace to abinda nake so dan Allah dan annabi ku kwantar da hankalin ku
shi Abubakar Shebun mai girma gwamnatin jiha na yanzu
ne yanzu ba kaji ko ya tattara mu duka yace ya ji kuma ya ga takardun da muka yi to mu bari dan Allah mazan na lahiya mu jawo dan uwanmu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati waye magana ga wadanda su ina zuwa ka haka da dan su suka ce duka takardun mu da komai na gidan sarauta nan ga hannun gwamnati yake su wa'anga da aka azara rukun ƙwarya komai za su yi ai akwai mukarrabai na gwamnati na ko ina da ko ina ko da kun yi takarda kun ci ba ku san kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi hakuri wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yi
kun yi biyayya
ka gani ko ai ba mu san kamar lidan shi ba amma da ya kira mu yayin mu wannan abu ba mu ji dadi ba ba mu sabka ba ai mun sabka muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka duk sai muka mai da komai ba komai ba kuma yau ko cikin wallahi ga nasihar da yayin mu ko cikin wanda duk Allah ya ba wannan ga mutanen dole mu sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani ba wani abin
da bane shi ma dan ba da
cewa shi jagoranci shi Allah ke shi galadima ba shi ke sarki ba Allah ke sarki duri ba shi sarki dan da kuma sarki kaura ba sarki wanda Allah yayi saurana shi Allah ke sarki eh wanda Allah ya riga an kan da zalunta da aka hiddo an aka riga aka dauka da zalunta daukowa Allah zai samu shi mantu a dauko wanda Allah sarki sai fata ba shi abin abinda Allah shi ke yi wani ba yin abin amma yau in da wanda Allah ba sarauta mu yi ka dauko mu arugun abin nan aje da wani abu wannan mu aje wani kuma sai ta kare akwai mu shi da wannan azuram Allah ya damu ta abuda Allah kawo zabi da alheri shi zuke gare ga wanda abu ta ce ta ce wata an wani gare mu duka dan sarki kaza da kuma mu gura dawo ba wani ba wani daki duka daki gura da dan kare dan magaji mu ta ce mu abin nan ke ga ubamu mu da nan ko bi ga ubamu mu zan ku shirin miki sai ce ko ba dan rage dan ba da ko dake abu ta gidan masiru sauran abin nake ubun su ta ga ubun eh mun kawo da duk gramu to sai ce sai kai ke da dan sarki ko da kawo ka miki wanda Allah ya kai kadara wanda ya samu wani tsarfa wanda Allah ya ba a zuwa rungume dan sarki kan bara ni
wanda kuka tsaida a matsayin yan takara a bangaren hukudin
mu gidan mu na mutu uku sai a gidan mu muka cikin gidan mu
mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yawa dukkanin su sun yi daga cikin tsaban kuni
dukkan tsaban guda ne dukkan dan sarki tsaban guda ɗaya eh babu wannan duka dan sarki dan dai ake da wani abu duka sarkin yanzu a ke tana bada hawa sai ko da ko da ko ba yanzu ba tabbaci ne
malam lawali jinni dan kufi shi kake gani a matsayin ka na biya marabi yawan hitsuwa yan takara za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rishin babu cikakken haɗin kai ba kowa ma na iya hitsuwa ya rufe wannan lamari
to wannan magana da ta hidi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarautar sai su zo cikin gida su ce kai wani ku ci ke ce ba danke ya takara kai ce ma wanga naku ya takara to ka gani akwai rishin fahimta abubuwan in akwai
tunani
ba sani ba gani sarauta ɗaukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce ba wasa ba ce amma
bangaren ku kana da wasu
ni bangaren mu duka gidan mu kya suka yi ni suka goyi baya
yanzu kai kana takara
kwarai mako kwarai
za ni ci san san kujeran ne yasa kake fata wa'anda suka yi mulki
a suwa suwa idan mi da mun bace mu da mun bata sauran su dan kudo da basu kure eh
sun maka nisa
ba sun maka nisa ba sun nan ai ai ba ga nan ba an san wani ya yi shekara kaza wani ya yi shekara kaza eh
shi ba ai sun yi shekara dan me yasa kai ba
ni wallahi ba wani abu bane ni ali ba ni da amon gani shi amma bisa kan gidanmu Aliji ba ni goyon bayan Ali namu ne shi amma yanzu ga magana ta kuma dibo dai ina so ku dan kai guda kana da Allah ya fara to da kai da sakaci suka yanzu saboda Allah da Annabi tunda Ali yake da mu ba a taba yin sauga ba
ko ɗakin naibo ko ɗakin daci ko ɗakin dan kulolo ko ɗakin kure ko shi ko ɗiyan shi a ce ga mu mun yi barazaji da su in namu ne ba ai tun hadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba
wannan magana da ke gani gambo bai ba sai hija ba sarki an alzaki sai dai na san ya mai da kan sarki ba ki da gidan sarki gamuwa da kan sarki kan maradi na ki da dadi na ki ga hannu
wa ya sarki ya gaje mu mai ba dan bi ina soja amma ban je ba
to kai da kasa kake sarki
eh ni mu kake ya kan sarki
eh ara sun ko da ni ta amma ya dan kulodo ya wanda ka so so eh ana zaki kamar
yanzu a
sa eh dan kulodo ba wanda so kan zai rungu ana zaki irin
lugoje a gulguje me fatan ku biya maradi dan bado game da sarautan maradi
fatan Allah ba za mu da alheri Allah ka zama mu sarki da alheri ko mai tausayi muke kwata Allah fan adadi kamar wanda ko Allah ka ba mu kamar alin ko kuma da shi eh muna fata ga Allah
me za ka ce a biya marayi yawa mu muna so Allah ya kawo mu kausarki buzu eh wanda za ya tsaya domin Allah a yi aiki na gaskiya ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'umman mu na Katsina dan Allah dan Annabi su yi hakuri su yi hakuri kasu ga wai a'a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so kaga sarkin ku kana so ka fiko daga ina ya fito kana so ko abokin ka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke ɗan sarki muna son a ƙara bincike bincike ake so sai ya danna baka tsammani waye ne ka waye babanka an babanka ma dan yayi to wanda ya yi babanka wani ne
to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura ne lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu amadadin sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar Amurka sunana Mansur Sani nake cewa ku kasance lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta fadawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya fada yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da suke yi da Ukraine.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan halin da ake ciki game da harin da wasu ƴan bindiga suka kai kan wasu masallata a jihar Zamfara duk a shirin namu na hantsi. To domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com kuma shafin wato na Facebook. Yanzu amaradin Mahmud Lalo da yake na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni ya kuma dijita mana sauti sai injiniyan mu nayo Mr. Darrell. Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.